shagu. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM, sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za a iya jin mata yanar gizo a voahausa.com kuma sashahausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha, inda a yau ma 16 ga watan Fabrairu na shekarar 2021 zamu magana ne akan gidan gyara halin ka.
Yake Zara muna tafa da karin bayani.
Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Daga bisani kuma muna tafa da shirin kwalama. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro, bari mu fara da tattaunawar wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana zauren tattaunawar wanda a yau za ta gabatar mana da su.
Masu sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a zauren na yau da gobe. A wannan zauri namu na yau muna tare ne da manyan baki, muna tare da Professor Hawa Evelyn Yusuf wacce take director ce ta Gender Stories ke jami'ar a jihar Kaduna wato Kasu, da kuma lawyer kuma yar gwagwarmayar kare haƙƙin dan adam wato barista Bukola Ajao, wanda za mu tattauna da su akan gyaran gidan maza, ko in ce gyaran prison. Wato gidan maza ko kuma gidan gyara halinka wuri ne da ake keɓancewa domin wa'anda suka yi laifi, ko wanda ake so a horar da su saboda wani laifi da suka gabatar don su gyara halinsu, ko kuma su zauna su biya abinda kotu ta ce shine haƙƙin zaman nasu. To amma tare nake da waɗannan mutane domin mu tattauna shi wannan prison ɗin, ko in ce gidan maza da ake cewa gidan gyara halin naka ne, ko kuwa dai yana nan dai a inda ake ce mishi kawai gidan maza, gidan banka shi. Baƙina, barka da zuwa wannan zauri.
Barka ka dai.
To bari mu fara da lawyer. Don maganar gaskiya, lauya shi ne na farko da idan an yanke shari'a yake da hannu a cikin tabbatar da cewa shi su suka ma tura mutumin ta hanyar hujjojin da suka bada, aka tura shi mai laifin wanda aka tabbatar da cewa ba zargi yanzu ake yi ba, yana da laifin, an tura shi domin ya gyara halinsa a yanda dai a shari'ance ake tunanin gidan yana kawo wato gyaran hali. Barista, bayan kun tura mutum, kuna ganin da gaske gyaran halin ake yi samu a wurin, ko kuwa dai a kawai azabtarwa ne?
Bari dai in gyara a wurin nan. Kin ce baristoci ke tura mutane?
A'a, ba mu muke tura mutane zuwa gidan yari ba. Kin san aikin barista? Shi dai barista yana nan a bangare biyu ne. In dai mai laifi, barista zai iya siya bangaren wanda ake tuhuman shi da laifi, ta tabbata cewa da ake shari'ar. Shin akwai lalle yayi, barista zai iya tsaya a bangaren dina, kuma barista kuma zai iya tsaya a bangaren cewa shine ya kawo wannan kara a kotu, sai ya tsaya da mai kara a bangaren nan. To akwai bangaren mai kara, akwai kuma wanda ake karewa, ake karewa. To kin gani, wato shi alkali in dai har an kawo mai laifi a gaban shi, in aka bada shaida ta nan bangaren nan aka yi, kotu ya yi hukunci. In suka yi hukunci, in dai hukuncin da aka ma mutum aka ce to za ka je gidan yari sati biyu, ko kuma zai biya fine, ko kuma
tara
na maybe 20,000 haka. To shi alkali ne ya yi hukuncin nan, yanda zai za a kai shi gidan yari daga kotu ne za a ce za a tura shi gidan yari yanzu daga haka anan to mu ba lawyer keke mai laifi gidan yari ba
to tun
da ni ke son yi kenan amma yanzu gidan gyara da ana ce mishi gidan yari amma yanzu an canza mai suna an ce gidan gyara hali kade
haka
wato mutum da yayi laifi shi bai kamata a ce an yi watsi da shi gaba daya ba yayi laifi amma yanda zai san cewa yayi laifi in dai laifin da yayi ya kamata a yi mishi hukunci ai zai je gidan gyara halin ka ne kamar a ce wata daya haka a wurin nan shi ne zai koyi hankali
ya kuma gane
kuskuren da ya yi akan cewa ai wannan laifin da na yi in dai ba a yi mishi hukunci ba ai zai ci gaba kuma in bai haka ba wanda yake tunani ya yi irin wannan hali ai shi ma din zai yi ba zai san cewa ai akwai hukunci akan wanda ya yi irin laifin nan ba
to
yanzu dai in kai magana gidan gyara halinka ni dai zan yi magana akan wurin da nake ne wato mu muna Kaduna state
to barista kafin ki karasa wurin tunda ke kin ce ga yanda ake kai mutum gidan gidan yaro to bari mu leka bangaren ita professor wanda sun ma su ne yan gugure mai yamma wato hakkin wanda aka zalunta da wanda aka musu ba daidai ba kuma su barista su professor suna shiga har cikin gidan yaron su ga halin da ake ciki shin prof a wannan hali da kuke shiga ku ga shi wannan wuri da ake ce mishi gidan yaro ko gidan gyara halin ka ya muku kama da wurin da dan adam zai zauna har a gyara mai hali wannan tambayar taki a mutum bai abin nan ba zai ya shigar da shi
ha
ko ina ma amma a shi gidan gyara halin ka kun ga baba Buhari ya ce ka a sake cewa gidan yari a ce gidan gyara halin ka to wannan gurin asalin dalilin da aka yi shi shine mutum wanda ya laifi ake ganin cewa wannan laifin irin laifin da ya yayi in aka kyale zai iya ya gurbantar da al'umma
wato zai gurbata waɗanda suke biye da shi
yawa shine sai a dauka a ce a dai a dan saka ya shi sai aka lura cewa wannan gurin da ake saka ya mutanen wato yawanci maimakon su gyara sai su je su zama sun lalace fiye da
yanda
suka shiga shine sai baba Buhari ya ce da aka fara prison reforms sai ya ce a daina cewa prison a daina cewa gidan yari a ce gidan gyara halin ka to a yanzu an fara tsare-tsaren da zai taimaka wajen tabbatar da cewa in mutum har ya je gurin nan to zai dawo a gyararren mutum wato za a gyara mishi halin shi bisa ga yawanci abubuwan da ake yi a wajen
to har yanzu ke dan dai ba a fara gyaran halin ba kenan
shi yasa na ce wannan tambayan ki in na ansa shi kai tsaye zan iya in gurbantar kuma da ainihin abin da ke faruwa a yanzu
to
an riga an fara dokan matakin da duk wanda ya je wajen nan zai fito a matsayin mutum wanda yanzu ya san hakkin jama'a kuma ya san cewa lalle yakan yi laifi koko ya yi laifi kuma ya kamata ya gyara
to barista professor kafin ki fara kauce-kauce za dai mu ƙara komawa yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halin ka a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi
tare da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe bari mu sake komawa wajen Binta domin jin ci gaban tattaunawar
yanzu a halin da ake ciki da wanda kuke dan gani yan kwanakin baya da kuma yanzu din kafin dai shi wannan abin da ake so a kaddamar ya fara aiki yaya kuke ganin shi wannan gidan yaro ko kuma gidan gyara halin ka
a halin yanzu da kuma wanda suke cikin shi kafin mu fara komawa wurin lauya mu ji me suke yi
a yanzu gaskiya an fara reforms din a yanda za a cika burin dalilin da ya sa aka gina wannan gidan matan daga farko
to
tunda can din ma ba wai ba a yi wa'annan abubuwan ba amma ta yaya ake yin su shin wa'anda ake dauka aiki a gurin nan sun san hakkin da aka daura akan su shin kayan aikin da ya kamata a amfani da shi saboda halin mutum ya gyaru shin da can akwai su in akwai su ana amfani da su in ba a amfani da su to yanzu an zo daidai inda ake cewa fa daule ai amfani da kayan da aka tanada a wannan gurin saboda a gyara halayen masu shigowa gurin
to
kin ga shi criminal justice system din mu ko me ake cewa tsarin
hukunta masu laifi
hukunta masu laifi na kasan nan yana zaune ne akan abu guda uku ko kuma kafofi guda uku kafa na farko shine yan sanda ko kuma mu ce security agents daga nan ne sai ka je kotu inda ya shafi su barista Ajawo kenan daga nan ne sai a kai wannan gurin correctional services to yawanci abin da ya sa wannan gidan gyara halinka ya zama yanda ya zama shine sai kiga mutum yayi shekara uku yana jiran hukunci awaiting trial
shine ma tambaya ta dama na gaba da zan yi
yawa
barista wani lokaci saboda irin abin da kuka fafata a cikin kotu da hujjojin da kuka kawo wanda nakili alkali ya kasa tsayar da hankalinsa cewa eto in sakin ba da beli ko kan ba da beli wani lokaci sai a tura mutum a ce ajiye shi har sai zama na gaba to sai kaga daga zama na gaba wanda ya saci kaza
sai shekara uku
a gidan wannan ko ba kara waiwayar laifin da fayin ɗinsa balantana a gane abin da ake nufi ba to wancan shi aka kai shi ajiya ai ba a kai shi gyaran hali ba tukuna tunda ba a yanke ne wannan ba aikin ku ba ne me yasa ba kwa bibiya ku gane cewa wannan fayin ɗin da ni ne hasadin ya za hasadin da ya dalilin zuwa wannan ba wa Allah can in kara zuwa a kakkaɓo saboda a yi a gama ko dan saboda shin ko sama da ake samu
to kin ga ko abin da nake son fada shine cewa zan kara shimfida in bi abin da prof ta fada yanzu shine cewa ba da a da shine wa'annan abubuwa ke faruwa
to
amma yanzu wannan reform din nan ya shafi komai
wata gyaran da za a yi
amma aiye ko dan yanzu akwai wani tsarin doka ana ce mishi administration of criminal justice law na Kaduna state kina ji to a cikin wannan doka a wurin ma aka ce an riga an kafa lokacin da aka kawo mutum farko a kotu a wannan doka kuma aka ce lokacin da ya kamata a bashi beli yana nan kuma a cikin wannan dokan kuma an fada bai kamata a ce an daga kara a daga a ce ana bincike kin gane an riga an sa lokacin da ya kamata tsakanin lokacin da aka kama mutum zuwa tsakanin lokacin da za a fara shari'a an riga an kafa shi duk wanda bai bi wannan ka'idan ba alkalin yana da izini ya sake wannan mai kara ya ce musu in kuka shirya sai ku dawo amma ni ne na ga cewa wannan mutum ya riga ya tsaya zuwa wannan lokaci doka ya ce ba in har lokacin nan ba ku shirya da kawo shaidunku ko jawabinku a gaban kotu ba ina da izini in sake shi saboda haka za ki ga cewa kowa ma zai tashi a tsaye za ka san cewa yau da in na je kotu ina da shaida na akan wannan mutum shine akan ce wai maganan kina maganan awaiting trial wannan lokacin wannan gyaran da aka yi wannan doka ya riga ya fada lokacin da ya kamata a ce mutum yana jira in dai yana da kwanaki in abin da ya yi ya kamata a bashi beli to shi za a bashi saboda a tabbata cewa gidan gyara halin ka ba zai cika ba akan kowane guntun magana in wannan abu abin da za a bashi beli ne a bashi beli waɗanda bai kamata a ba su bail ba ko kuma waɗanda ba gama binciken su ba shine za shi a aje su a wuri ko wannan ma akwai kaida saboda haka amman a yanzu zan iya shaida miki haka a yanzu
to
gyaran kenan an fara
barista wanda ya saci kaza da wanda ya balli rake wanda ya danci mangoro eh makocin shi yaje zuciya ce me yasa taba mushi mangoro shi ma ya kai shi prison shi ma aka dan zagaya shi amma shekaru da suka wuce shin wannan gyaran da za a yi ya shafi har su waɗanda suka dade dama da wannan abin da aka manta da su har ma sun ma haƙura ko kuwa sai yanzu ne waɗanda da aka kawo yanzu sababbi shine wannan shi gyaran zai shafa
ko waɗanda suke nan da dan a cikin koma kafin a kawo wannan doka ko kuma ana gyara akwai wani abu da ana ce mishi prison visit ko wani lokaci ana zuwa shi CJ wato chief judge kenan na state na kowane state zai je da su alkali za a kawo file na mutanen da ke gidan yari aha wane me yayi ne a duba ai ya kamata yanzu ma har yanzu yana jira shari'a za a nan take
sama amma da ai an ce sai lokacin ranar bikin cika
shekara na Najeriya ana zuwa kowane wata ne kowane wata ake zuwa
amma ba kowane gidan yara kuke zuwa ba
duk a'a na state dinka zaka je chief judge na state
shine nake
ya tabbata cewa ya je gidan gyara halinka ya je duba me ne ake ciki me
gidan gyara halinka a kowane jiha ya fi guda daya
gidan gyara halinka
wato gidan yari ya fi guda daya
gidan yari
na san guda daya ne shi ba
gidan gyara halinka
ne
to an daina amfani da gidan yari
gidan gyara halinka guda daya ne a court
eh kamar state da ni nake yanzu ai guda daya ne
guda daya ne
Number one na Zaria shine zai tara su alkali sai a je tare har da su magistrate da customary court judges duka su akan je tare a duba
saboda wani case a wajen ma za a yi a zauna a yanke
hukunci an duba fadin ba wani abu bane a sake shi to wannan gyara ana ciki kuma ana yi
professor ban san ko lokacin da ake irin wannan ziyara an kira ku yan rajin kare haƙƙin dan adam ku yi ayari ku ba dan wani lokaci akan ce akan zaɓi file din yan gata ne waɗanda suka dinga yayin sun kawo
biya da kaji mu a Kaduna sai dai ko mu ce alhamdulillah Allah ya saka
ba dai siyasa cikin wannan magana take ko
shi yasa ai nan faɗa miki tun daga
siyasa
ni hawayin su ba ɗan siyasa ba ce ni ina mutane ne masu kare haƙƙin bil'adama daidai gwargwadon hali kuma mu ba mu siyasa yawanci in aka ce an gamu da wani muka faɗa kan aikin mu ne babu wani personal interest na cewa ai saboda bari duk dai yanda mutum yake a duniya an san yana da wanda yake ra'ayin shi yawwa amma ba a siyasance ba mu dai a Kaduna kin ga ko ita attorney general din kin ga appointment dinta na siyasa ne amma duk da haka ta san aikin ta ta kuma san yanda take bibiya da su lawyoyin mu da su alkalan mu akan tsarin aikin na justice to shi wannan ziyarar da kike magana most of the time in za a yi shi yawancin lokaci in za a yi shi akan ma yi magana cewa ai yau rana kaza ana wannan ko wannan gidan gyara halinka ko kuma judge yana can gidan gyara halinka wani lokaci har gwamna ma yana zuwa a gidan gyara halinka saboda a dudduba irin wayan
ranar zagayowar mulkin Najeriya ba
to kamar yadda nake cewa shi gidan gyara halinka guri ne wanda ake kai mutane saboda a samu su gyara irin rayuwar da suke yi to amma a da can kuma a wasu wuraren har yau zaka je ka samu an kai mutane ne sun yi cinkus dakin da ya kamata ya dauki mutum 10 sai a samu mutum ko 20 ma a ciki kofi saboda kin ga kaman gidan yarinmu na nan Kaduna lokacin da aka yi wato central lokacin da aka yi shi ya kamata ya dauki mutum ko dari nawa ne dari biyar da wani abu amma a yau akwai mutum ya kai 1000 da wani abu
annanka kenan
an kusan ninkawa yanzu figure din ya ainihin figure din na original number din ya dan shige mun tsakanin 500 ne da 600 da wani abu to amma yanzu an samu fiye da haka din to kin gani dole za a ce gurin zama ya matse musu tun da can kenan to a lokacin nan za a iya samu cututtuka na tasowa saboda inda ya kamata mutum biyu su kwanta aka samu mutum hudu sun kwanta akwai wannan abin nan din jikin mutum da ke da iya shiga wani abu da zai iya shiga mutum to amma yawancin lokaci share guri gyara guri yana hannun waɗanda ke zaune gidan yarin ko kuma gidan gyar halin su ne ya ake da responsibility su gyara inda suke zama akan fito da su za a ba su kayan aiki su tsintsiya ne mopa ne don su gyara to kin ga wani lokaci sai ki ga ana ta bada labari a cikin gari ai gidan yarin nan ai inda suke kwance nan suke kashi nan suke abin nan to gaskiya yawancin lokaci ba gaskiya bane saboda me dakin da aka sa ku akwai bayin da aka aje shi ne naku inda gidan yari inda gidan gyara halin ka ne ba sel ba akwai bambancin gidan gyara halin ka
da kuma
gurin yan sanda
haka ne
to nan gurin gidan gyara halin ka babu dakunan da babu bayi ya kamata ne su dinga wankewa to in ba su wanke ba gaskiya za a ji a samu gurin yana zauri ko kuma mutane ne an riga an yi cunkus wannan ya mutsu wancan ya mutsu dakin da za a shiga din kila guda ɗaya ne ba tsaya jira ba a yi wani abu to kin ga wannan laifi na masu zaman ne ba laifi ne na masu na gidan ba
to amma shi professor fa an ce abinci da za a ci fa ba mai kyau bane ba inganci ruwa ne wani lokaci ma so ɗaya ake samu
abin da ya faru shi ne da can an ce a sa mutum 50 a nan ko ba haka ba to sai aka ba da abincin mutum 50 sai aka sa mutum 150
wato kuma shi ce bana an yi na mutane 50
yawa to kin ga dole ruwan miya da za a bada kowa ya samu dole ruwan miya zai ruwa
to wannan yana nuna cewa dai a rajista ma dai waɗannan mutane 100 da aka rara ba su cikin rajista ke
wani lokaci
Binta ba ta yi nisa ba ga ta nan tafe da shirinmu na kwalama.
Masu raro bakarmu da zuwa zauranmu na kwalama inda za mu gabatar muku da girke-girke masu armashi. A wannan zauren yau kuma muna tare da malama Nafisa inda za ta kawo mana girki mai armashi da kuma abin sha. Malama Nafisa wannan makon me muke da shi ne?
To yau dai da farko za mu fara ne da dambun shinkafa. To idan uwar gida ta samu shinkafarta sai ta samu ganyen zogale ga mangyadanta tattasai tarugu da albasa sai ta tanaji hanta ko kuma nama duk wanda dai take da shi sannan ta samu mai dandananta da gishiri a gefe guda akwai gyada za ta samu peace wannan waken nan
mai kwallakwallan
nan sai kuma ta samu karas
ce kayan da yake hadawa
ai wannan dambun shinkafa na musamman ne to yadda uwar gida za ta yi wannan dambu na shinkafa za ta bada barza mata shinkafa daidai yanda ake yi barjin dambu. So idan aka dawo miki da shi ki dan tankade shi saboda za a iya dan samun gari a ciki. Yawa idan aka tankade miki sai ki aje shi gefe guda ki sa ruwa ki wanke shi saboda dan starchin jikin shi ya ragu. In kika wanke shi sai ki tsane shi. Idan kika tsane kika tabbatar da ya sha iska sosai sai ki samu madambacin ki. In kika samu madambaci
tukunyen dambu din.
Yawa sai ta juye wannan tsakin shinkafa da ta tsane shi sai ta sa shi a kuta ta turara shi. To idan ya gama turaruwa a gefe guda ba a yi faruwa haka nan dai yanda yake
sai dai kasan madambacin ake zuba ma ruwa
shi ake zuba ma ruwa tararin ne zai sa shi ya yi dahu ko in ce ya taushi. To idan wannan dambu shinkafa nata in ya dahu sai ta sauke ta aje gefe guda ga tattasai tarugu da albasa ya zama na albasan ta ya dan ji sosai ta jajjaga shi sama sama ba wai sai ta jajjaga ya jajjagu sosai bai na za a dinga ganin shi daidai haka a cikin dambun nan nata. To amma dai an fi son jajjagen zai fi kyau. To idan ta jajjaga ta aje a gefe guda ga gidan miya ita ma ta daddaka wannan gida nata amma kai ya laushi shi ma sai ta aje a gefe guda. Kifi ko hanta ko kuma nama da zuban faɗi kifi ba duk zaka iya amfani da shi amma dai mafi ala ki dan samu hantan ki ko kuma nama shi ma kin tafasa shi yanda ake yi dan samu shi dan dano kin samu shi duk wani abu da zai kashe mishi karni sannan ki yanka shi kanana kanana shi ma ki aje shi a gefe guda daman shi wannan waken piece kin ga kwaye-kwayen shi ne ba sai an yi wani abu ba sai dai a wanke ki aje shi a gefe ai steam din su za a yi gaba ɗayan zamu haɗin dambu ne karas ɗin ki ma kin wanke kin gyara kin yanka shi kanana kanana sai ki aje shi a gefe shi ma zogalen haka kin wanke shi kin aje shi gefe guda. To yanzu zamu haɗin dambun nan idan aka kawo wannan tsakin dambu da aka tarara shi da farko sai a samu mazubi haka babba sai ki juye sai ki dauko wannan jajjagen kayan miyan naki ki zuba ki dauko gidan miyan nan ki zuba ki dauko zogalen nan ki sa sai ki dauko wannan nama ko kuma hanta da kika tafasa kika yanka kanana ki sa sai ki samu mai dandanan ki ki zuba shi ma ki sa dan gishiri kadan in kina bukata amma ba ki bukata mai dandanan ya wadatar. To sai ki jijjuya ki sa ki tabbatar kin tsaftace hannun ki sannan ki jijjuya shi gaba daya
ko kuma ka samu cokalin ka
ba yawa ka dinga juyawa da shi. To idan kika gama kika tabbatar ko ina da ina wannan tsakina kina shinkafa ya samu wannan hadin kayan miyan sannan sai ki kara sa ruwa a cikin wannan tukunyan taki ki zuba shi a madambaci ki daura shi akan wuta
to zogalen shi ake samu
duk tare a lokacin muke sa zogalen
ai yana kasa dai kaman ka dauka
ka ci a hakan zaki zuba zogalen shi ma shi ma kin san bai da wani karfi ana sa shi kawai in ya dan yi steaming din nan shikenan zai da guba ma a san ai zogale da hu sosai shi ma yanzu saboda kin ga yana kara lafiya a jiki sosai yawa. To idan kika sauke wannan dambuna kika idan yake ga kanki ma zaki ji yana kanshi idan tsakinki ya nuna shikenan kin gama dambinki ga man gidan ki cin a gefe da man kin soya shi da albasa idan za a ci a dinga diba ana zuba man gidan nan
wato shi ba kaman yanda ake wa kuskus a dan barbada man gida lokacin da ake turarawa
sai ya sauka shi sai ya sauka ake yin shi idan ya sauka sannan sai ki zuba man gidan ki duk komai da komai zaki hada shi su piece din nan da komai a ciki sai ta steaming shikenan kin gama dambun shinkafan ki
ko
za ka ganshi ko sai wasai kaman dambu sai mako ai ba za ka so ka kidicin wannan dambu ba.
To ma sauraro kun ji abin da muke dauke da shi wannan mako da fatan za a gwada.
To ma saurare a nan ka kawo karshen wannan shirin namu na yau insha Allah rana ita yau za mu ji karshen wannan tattaunawar yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattara gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku jama'a kasance lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.